na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi, 3 ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ministan cikin gidan Turkiya ji Asabar ya ce a ƙarshe dai Turkiya za ta tura 'yan ISIS da ke tsare zuwa kasashen su na asali. Yana cewa ba za mu aje su zuwa ƙarshen duniya ba. Minista Suleiman Soilu ya ce ki da kasashen Turai ke yi su kwashi 'yan kasashen su da suka yi yaki ma kungiyar ISIS a Syria ba abin amincewa bane gare mu, kuma wannan rashin tunani ne ma. Da yake magana da manema labarai a birnin Istanbul, Soilu ya yi nuni da Burtaniya da Netherlands, to amma ya ce ba su ne kadai kasashen Turai da suka soke takardun izinin zama dan kasa na mayakan ISIS dan hana Turkiya tura su kasashen su ba. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce mutane akalla 13 sun mutu jiya Asabar a wani harin bom da aka kai da mota daura da wata kasuwa da ke garin Tal Abyad na kan iyakar arewacin Syria. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin. To amma ma'aikatar tsaron Turkiya ta dora alhakin kai harin kan mayakan Kurdawan Syria na bangaren YPG, wanda wani bangare ne na gamayyar mayakan SDF. Ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su dau matsaya kan kungiyar ta YPG, tana mai kiranta mugunyar kungiyar ta'addanci. To amma a yayin da Turkiya ke ayyana kungiyar ta YPG a matsayin ta ta'addanci, ita kuwa Amurka tana daukar ta a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fafatawar da ake yi da kungiyar ISIS. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Mali ta ce sojoji 53 da kuma farar hula guda sun mutu a wani harin da mayaka suka kai a wani shingen binciken soji da ke arewacin kasar. Wannan harin da aka kai ranar Juma'a na ɗaya daga cikin mafiya muni da adukacin tashi-tashin hankulan masu da'awar jihadin na baya-bayan nan. Ministan sadarwar Mali Yahya Sangare ya ce an samu wasu mutane 10 da ransu a shingen binciken da sojoji da ke Indaliman na yankin Menaka. Wani tashin nakiyar da aka binne a Afghanistan ya halaka yara 9 jiya Asabar a yayin da suke tafiya makaranta, cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun 'yan sandan Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a lardin Tahar na arewa maso gabashin kasar, ta kashe yaran 'yan shekaru 9 zuwa 12. Asir ya ce 'yan taliban sun dana nakiyoyi don korar sojoji daga wurin, amma abin takaici yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta kashe yara 9 'yan makarantar firamare. Wani rubutaccen bayani da aka fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa wani jami'in kwamitin yakin neman zaben Trump ya gaya ma hukumar bincike ta FBI cewa a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016, chairman din kwamitin Paul Manafort ya yi ta kokarin yada ra'ayin cewar Ukraine ce ba Rasha ba take da hannu a kutsen da aka yi ma manhajar ajiyar bayanai a shafin yanar internet na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat. Shugaba Donald Trump dai ya taimaka wajen yada wannan hasashe wanda ba tantance ba har ma bayan da ya zama shugaban kasa, kuma hasashen ya taka rawa wajen binciken yuwar tsige shugaba Trump din. Yan kwana-kwana na ci gaba da yaki da wutar daji a California, ciki har da wata gobarar kuma mai masifar gudu a kudancin jihar. shekaran jiya Juma'a jami'ai sun ce wata wutar daji a arewacin Los Angeles wacce ake kira Maria Fire ta fadada zuwa hekta 3,700 bayan da ta zabura da yammacin ranar Alhamis duk wanda yanayi mai kyau wanda ya taimaka ma yan kwana-kwana da suke kokarin wato yaki da wutan a jihar. Jami'ai sun ce wannan wutar wadda ta tashi a karamar hukumar Ventura ta sa Alatilas an bayar da umarnin a wato a kwashe mutane 8,000 sannan suka ce wutar ta lalata gine-gine akalla 2.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa. Da makon jiya mun fara gutsuro muku kadan daga cikin batutuwan da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto suka tabo a hirar da ta hada shi da Usman Mohammed wani dan asalin jihar Bauchi dake zaune a Port Harcourt kudancin Najeriya. Duk da yake yana da tawaya a kafafuwansa biyu bakon shirin bai yarda jirgi ya bar shi a tasha ba domin ya dage haikan da neman na kansa lamarin da ya bashi damar shiga sahun direbobin da ke jigilar fasinjoji a jihar Rivers. Usman Mohammed na amfani da wannan matsayi domin koyar da sauran abokansa na kungiyar nakasassu tukin mota ta yadda za su yi watsi da bara su kama sana'a.
To gaskiya dai game da yanayin sana'a na irin da ya tallafi haka wanda muke koya moto especially wasu mutanen mu ne wanda idan muka dan yi aiki in mai ya dan rage haka muna iya cewa ne zo mu je mu dan koya maka moto wani ma zai je da dan abun da ya samu a wajen bara zai kawo koda kudin galan ɗaya ne haka kai ma ka dan taimaka mishi da kudin galan ɗaya a je gidan mai a dan sa mai don ka koya mishi ba wani wanda ya taba zuwa ya ce ga wannan kudi ka taimaka ka ringa koya wa mutanen mota ko kuma ga wannan ka taimaka duk ɗan uwanka da suke so su koyi moto ka taimaka ka koya musu don in sun iya akwai wani tallafi da zai zo mana daga gwamnati na motoci ko na wani abu har yanzu dai bamu samu ba amma ko muna sa ran Allah yadda wannan gwamnatin za ta yi mana kokari da izinin Ubangiji.
To akwai gwamnatin tarayya sa'annan akwai kasashe na duniya daban-daban da suke da kungiyoyi masu zaman kansu kamar kun taba neman wani tallafi game da wannan jan aiki misali na samu ku samu ku dogaro da kanku duba da yadda bara ya zama kamar ruwan dare a sassa daban-daban ba ma na kudanci ba da ma arewacin Najeriya baki
daya. Abun da ka sani ne duk inda ka same mu muna da kungiya ko muna hada kai muna kai koke-koken mu to amma mi za ka kai kukanka wani zai iya taimaka maka to amma ba zai zo hannunka ba sau da yawa mutane suna so su taimaka mana to amma wanda suke tare da su ba za su bari abun ya zo wajen mu ba wani mutum ne wanda idan ka je kai kukanka duk irin yanda kuka kai masa matsalolin ku zai taimaka muku to amma na tare da shi ba za su bari ku ganshi ba sai su ce baya nan ko kuma su ce yayi tafiya ba za ma su bari ku ganshi ba to shine abun da muke fuskanta saboda ba mu da mutane wanda za su iya zuwa su tsaya mana su yi mana kokari duk abun da ya zo mana daga gwamnati ko kuma duk abun da ya zo mana daga sauran kungiyoyi abun da aka ce a ba mu ya zo hannun mu
ka gani yanzu daga wace jiha ka fito daga arewacin Najeriya
ne dan Bauchi ne
to yanzu ne kira zakai ga ita kanta gwamnatin jihar Bauchi misali da gwamnatin jihar Rivers da ma Najeriya da ta taimaka ma ire-irenku da kuke da irin
wannan lalura.
Eto wannan mu abinda zamu yi bayani shine kawai mu dai muna addu'a da kuma muna neman taimako ga dukkan mutumin ba wai sai gwamnati ba, duk mutumin da yake so ya taimakawa na kashesshe da kuma mara karfi, idan dai yana da hanyar da zai taimaka to muna neman taimako ga duk mutumin da ya niya dan Allah sai ya taimaka. Saboda mi duk wanda kaga yana yin baran nan, wani in yana yi don sarrai, wani baya yi don sarrai, da dama za ka ga ana cewa ne yana da lafiya, wani yana da karfi, wani to fa baka san me ke damun shi ba, wani kuma kana ganin yana tafiya ne kawai baka san menene ke tattare da shi ba, kaga mutun yana tafiya lafiya lau baka san me ke tattare da shi ba, ai wannan zai iya noma, a wannan zai iya tafiya, wannan zai iya sana'a hannu, to duka duk wanda ka gani yana wannan, in kai bincike akwai matsalan da ke tattare da shi wanda ta saka shi wannan baran, ba wai kawai baran ne ya fito don ya yi ta don ya ta yin baran bane, ba haka bane. In kaga mutun kana so ka taimaka mishi wani sana'a ka iya, me yasa aikin da kake yi, to duk taimako ne, ko kuma za ka ga mutun yana cikin tafiya yana dan wani karamin sana'ansa sai ka taimaka mishi. A gani yanzu kamar yanda muke nan muke dan tuka mototin nan, kaga motar nan da tawo yanzu haka na tsohuwar moto ne, to musubi yanzu haka in na samu moto mai kyau zan iya daukan motar nan, bazan sai da ita ba, akwai abokanai na da koyawa, zan ce wani kai ma ga motar nan da kai da wani ku ringa hawa, kai ma ku ringa tafiya, kuma har ku samu ku koya wani, ni ma kuma a motar da na canja ni ma zan ci gaba da daukan wani wanda duk tafiyar da ba za ka taba gani kare yana tafiya aiki ba, dole za ka gani da aboki. Saboda mi? Saboda yanayin aiki idan yazo wani abun zai iya taimaka maka, akwai inda za ku je moto ta muku matsala wanda kai da shi za ku taimaka junan ku ku yi abun ku biyu, to in kai kadai ne ba za ka samu mai taimaka ma ba, shi yasa kake ganin duk inda za mu je a cikin gari da sauran wurare muna tafiya tare mu biyu, wani ma za ka ga mu uku ne muke tafiya don mu taimaka junan mu, to shine muke neman gwamnati da kuma yan uwa haka daga duk mutumin da yaga zai iya taimakawa na kasassu da dukkan mai karamin karfi, muna neman kukan mu game da duk wanda zai iya taimaka mana ya taimaka mana.
A cikin hirar mu ka nuna cewa kuna da kungiya wadda kuke wannan aiki, kamar misali kun yi rijista ga ita gwamnatin jihar Rivers, misali gwamnatin jihar Rivers ta san da zaman ku.
Kungiyar da muke da ita wanda har kungiyoyin da ko kuma gwamnati ta san mu, to kamar mu nan Hausawa kungiyar da muke da ita wanda akwai shugabannin su na yan kasa wanda su duk wani abu na in ya taso program na taro ko na wasu abubuwa suna kiran mu, amma mi idan kuma abu ya zo na tallafi daga gwamnati ba za kuma su kira mu su ba mu abun ba. Yanzu kaman kwanakin baya ko wani taruruka da ake tafiya haka nan wani kudi da gwamnati take cirewa a Indi DC da sauransu kusan miliyan 30 miliyan 40 haka, to amma a mu guragun mu yan arewa ni kaga motar nan ni nake daukan guragu yan kasa na kai su NTA na kai su ko ina cikin gidajen radio na garin nan kafin masu sun za su samu wani abu da ni da mai gida na Alhaji Mustapha kana ji, to amma da zanto cewa lokacin da kudi suka samu gaba daya ba wanda ya tuna da mu, su sayi motoci su saida, su sayi motoci su saida, duk shekara sai sun samu kudin kuma duk shekara sai sun sayi moto, amma kan shekara yazo sun saida motar kuma duk shekara yazo za su sayi moto kan shekara, saboda mai mota in ba a neman kudi ake da ita ba, moto in ba wani aiki kake da ita ba rike ta aiki ne, to shi yasa kaga mu da muke dan taxi din nan muke dan abin nan kaga har mu rike moto haka har muna dan maintaining din ta, wanda aya aikin komai in ka bashi moto ma bai sanya zai rike ta ba, mu muke taimaka junan mu yan arewa, amma su muna tare da su ne amma duk abin da suka samu ba su taimaka mana ba, to yanzu ta kai da ka kawo wani lokacin ma yanzu idan suka kira mu taro ma ba ma zuwa, ka gani mu riga mun ware kanmu saboda mun musu kokari, mun ga kuma su kansu suke ginawa ba sa taimaka mana, shi yasa ga kungiyar su daban kungiyar mu daban, duk abin da ya taso ta bangaren suna yi wa kansu kuma duk abin da ya taso ta bangaren muna yi wa kanmu dadan gurgudo.
To yanzu misali ita wannan sana'a menene kalubalen ta gare ka?
Kalubalen sana'an nan dai ba wani kalubale ne wanda za a ce wani akwai takura ko wani abin nan ba, kalubalen sana'an mu kawai shine ba wani yanayi bane wanda sai dai kaman wani lokaci haka idan ana cikin rudanin wasu abubuwa haka, to shine ko kaman lokacin wahalan mai mu kafin mu samu mai, inda za mu samu mu je wurin da ake dan samu man za mu samu, to amma mi idan kuma kafin mu samu man din ko kuma kafin mu je wajen shine kawai kalubalen mu, don wani lokacin ana wahalan mai sai mu kai kwana uku ma ba mu yi aiki ba, saboda ba za ka iya zuwa da motar ka gindin inda za a baka man ba, kuma ba za ka iya zuwa ka kira ka ce ga can motun ka a wuri kaza a taimaka a baka maiwa, kuma zo da yawa zaka je gidajen mai ba a saidawa a jarka, to kaga sai kaga mu ba za mu iya zuwa don ni na taba kwana a gidan mai, na taba zuwa 12 dare saboda ba a fara saida man ba kuma hitar na safe, saboda me? Saboda in nace zan je da safe ba zan samu ba, kuma ba za a bani a galan ba, ka gani, to amma mai kafa kuma yanzu zai fita ya je layi yayawa zai dauki galan ya je ya siyo, amma mu ba za mu iya ba, amma don wani kalubale wajen gwamnati tana dan takura mana da sauran su dan naira 100 da ake biya na ticket ko dan 200 da ake biya na register duk wannan gwamnati ta dauke mu ba ma biya wallahi Allah wannan kan gaskiya ba ma biya ba ma samun wani kalubale wajen harkan neman mu anan dai cikin gari
yanzu kamar akwai wani bambanci da ake nuna muku misali kamar tsakanin direbobi waɗanda misali suke ba su da wata lalura da ku da Allah dura ma wannan lalura ana nuna muku wani kyama ko kuma wani abu ta wajen hawan mota ko wani bambanci
eh gaskiya ba a nuna mana don so da yawa ma wasu mutanen mu ne da yake ka san duk mutumin da ya fito daga arewa akwai dan wani yanayi nashi don ni tunda nake tuki akwai kristan da idan yazo ya same ni zai zo ya same ni yace wai ni ne mai motar nan a ce eh yace to hau zai in kai shi wani wuri akwai wanda shi ba inda zai je don ya ga inda nake tuki ya dauke ni don ya gani ya dauka a waya na a wayan shi kuma ya dauka ya tura min akwai kuma taran wasu Hausawa na gansu a hanya suna tsaye na yo baya da moto nazo na sauka nace mallam ina za ku je suka ce za su je wuri kaza nace to ku zo in taimaka muku ga moto na dauke ku daya daga cikin su yace Allah sauke ya hau motan gurgu bai shirye mutuwa ba to kaga kalubale ma yafi zuwa ta bangaren mutanen mu
to wasu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe idan Allah ya yi za ku ji mu dauke da ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto da Usman Muhammad Gurgu mai jigilar fasinjoji a kudancin Najeriya a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya batun cin zarafin kananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane 1000 da suka hada da mata da kananan yara da ko dai an sace ko kuma aka gasa musu akuba wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama yan kasa na kwarai Daga cikin wannan adadin akwai yara 9 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jiha Anambra inda waɗansu suka shafe kusan shekaru 3 a wajen waɗanda suka yi rike da su waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addinin su to ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto inda waɗansu daga kudu suka yi zargin cewa an sace 'yar su aka kai ta arewacin Najeriya inda ita ma aka canza mata suna da addini aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba lamarin da ke kara daukar hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya waɗansu da wakilin Lamido Abubakar ya hira da su a yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da batun sace kananan yaran da aka yi daga jihar Kano sun bayyana cewa
wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mutum kasan nan kunya gaba daya a cikin irin wannan kasa ta mu Najeriya a arewacin mu dinnan gaskiya akwai sakaci da namu saboda yadda da Allah ya sa mu dinga yi da makwatan mu da baki da suka zo gare mu iyayen mu tashi tsaye yanzu mu rada irin bakin da suke tare da mu mu rada irin halayen su mu yi kokari mu dinga hada kai da yan sanda duk abin da gaba daidai ba mu gaya musu sai ne kadan za samu nasara a takurta irin wannan al'amura amma in baka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba
sunana Steven Ogochukwu kowa ya san abin da ya ba cha yara kananan ka bar musu ga baban su da maman su suna neman su ba cawaye abun da government zai an samu wanda yi wannan kuma kashe za kashe
a cikin hirar su da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ahmed Iliyasu ya bayyana matakan da suka dauka na ceto yaran
wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa kare shi da nazo na samu labarin abun ya taba mun zuciya na muka samu zaratan jami'an tsaron mu da ma cancanza musu yanayi na aiki kowane irin laifi yanzu babban laifi bayan yan sanda da ke ganin su kamar DPOs da area commanders da sauran su kowane na aikin sa amma muna da yan sanda na musamman wani suke bin manyan laifuka muka fara neman bayanan asiri akan su don wasu daga cikin iyayen nan sun tafi Abuja ne a kowane radio da ya kira Barkati radio to kusan experience da nake da shi da wuraren da ni aiki yawancin injury da nan na san su sun sani mukan yi magana da su wasu ma ba su bada kasan nan ba suka ce mun ga abin da yake faruwa na bincika na samu wasu bayanai na ce musu da a taba kama mutum daya irin wannan laifi sai aka dawo da su aka turo su daga can Abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike muka bi hanyoyin mu da muka shigo da su na kankace kwago da tsaratan ma'aikatan mu muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali sai Allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aike shi cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan
yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannunku kuma watakila za a ci gaba da watakila tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan
abin da nake so don dan kara maka haske akai aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ko ina cikin duniya a kowace irin kabila a kowace irin kasa a ko wani irin lungu zaka samu masu yi saboda haka shi aikata laifi bai da kama bai da kasa dan fashi duk inda kaje dan fashi ne mai aikin laifi duk inda kaje mai aikin laifi ne za mu ci gaba da bin ko wani irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi Allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane da addu'o'in malamai da haɗin kai na jama'a da irin bayanai da suke ba mu akwai lambobi na musamman da muke ba mutane suna kira duk dan bashin da ya shiga hannu duk mai aikata laifi ba ma dan bashi ba ko mai garkuwa da mutane duk wanda ya shiga hannun wallahi doka za ta aiki akan sa
Wakilinmu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari wata ƴar gwagwarmaya kan wannan lamari wadda ta fara da yaba matakan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta dauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano.
Na san cewa akwai korafai da yawa da aka yi ta magana akan majalisa ba su kyauta ba amma akan wannan abu. Wannan motion din da shi Sanata Kabir Gaye ya pushin kuma abin akai accepting da za su ci gaba da wannan ai Najeriya ba za mu rika jaji ba ko ba haka ba abu ya faru kuma a ce an samu respond so kuma Allah dai ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwata musu haƙin su a matsayina ta mace in akai magana akan yara dole ne abin da zai taba maka zuciya so kaga cewa wannan fa magana ake ta yara so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunanina to zai sami zai iyaka bakin kokarin sa ya ga cewa ya kawo taimakon sa saboda an samu sauki akan wannan abu
to a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a Kano cikin ƴan kwanakin nan ma akwai wasu ƴan makarantu da aka gano a Kaduna da ƙasar Daura a jihar Katsina da suke ɗiban ƴaƴan mutane su nuna kaman koya musu addini suke yi amma kuma aje ana muskuna ma yara ana wulakanta su ana yin ɗabi'u mara daɗi domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a waɗannan makarantu a kungiyance ya kuke kallon waɗannan abubuwan da ke faruwa
wato Hajiya Madina wato in dai kai ɗan Najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane dole wannan abun ya rakata maka da hankali amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama shine a ce problem wanda yake multifaceted so wanda yake shi yasa ake bukatar mutane masu kishi da kuma kwararru a hadu saboda sai an hadu karfi da karfe tukunna za a iya samun sauki ba an fara magana game da yaran da aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini wannan matsala ce ta mu ta arewa musulman arewa wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin kauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne to zai kai shi ya zauna a wuri daya a kange shi ya koyi karatun Qur'ani in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima a wasu wuraren zaki ga ana yi bisa tsari ya zama noma suke yi sai suna ciyar da kansu to amma kin san da abin da yake alheri akwai kuma shara a cikin sa sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza so yadda aka sa yaran nan a kange so gaskiya wannan ba addinin musulunci bane sannan kuma magana ana alwadi da su wanda ma ya saba kaida addinin musulunci so amma abin da ya kamata mu mu tsaya arewa musulman arewa shine mu zauna mu tace tsarin tunda akwai alheri fatan shine a sami ilimin addini mu tace tsarin yadda yake za a samu addinin to amma kuma an cire wannan abuses wato cin mutunci da kuma danna haƙin dan adam musamman yaro a ciki to wannan abin ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai bada dan sai ce ku yi karatu in kuma karatun a gaban iyaye ne wani abin yana zai yi wani abin ba zai yi ba so wannan shine nauyi na da misali a ce da shekarar da ta wuce ne sun ce miki nauyi ne akan shugabannin mu amma dan naga yadda duniyar take tafiya wasu sa'annin wasu mamun girme su yanzu su ne shugabannin kasashen su to tannan sai zamana iyayen mu da kakannin mu da shugabannin mu nake musu adalci duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya fi musu wanda suka yi na alheri Allah ya saka musu alheri amma mu yanzu shugabanci shine akan mu saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna mu saboda da karfin mu da uruciyen mu kuma sannan Allah ya rufa mana asiri man dan ya karatu daidai wadaida so dan haka nauyi shine yanzu akan mu shi yasa bazan ce shugabanni sai ba saboda mu ma shugabannin ne yawa dole mu dauki wannan responsibility sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sace su daga Kano aka kai su kudanci na Nigeria kudanci maso gabas state na Anambra shi wannan mun kalle shi ta bangare daban saboda sai ya zama akwai abin akwai zamba a cikin sa zamba in the sense that ka dauki yaro ba kawai ka ganshi akan titi yana yaho ba yaran na islamiya suka ji sun ji su koyi karatu aka sace su aka tafi da su aka yanke musu gashi aka canza musu suna aka canza musu addini so dole abin ya tayi maka da hankali saboda dole ka san cewa abin da zaka faho bawo mutun na farko shine tsaro
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya